Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci, yau Talata 15 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoton tattaunawar da mukaddashin shugaban Najeriya ya yi mai Asimi Osinbajo yayi da shugabannin kabilar Ibo. Har ila yau game da tattaunawar ta mukaddashin shugaban kasar da shugabannin kabilar ta Ibo, Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da wasu dattawa don jin yadda za a magance matsalar kalaman batanci da ka iya tada husuma ko kuma ma raba kan kasa. Kuma akan haka muke son jin ra'ayoyinku ta yaya za a magance kalaman batanci ga juna. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawar da farko. Za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, ƴan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'a kan kakaba ƙarin takunkumi a kan ƙasar Rasha, lamarin da yanzu zai zama mai wuya shugaba Donald Trump ya sassauta wa hukumomin Moscow takunkumin. ƴan majalisa 98 ne suka amince da ƙarin takunkumin, yayin da wasu biyu suka ƙi amincewa. Wannan ƙarin takunkumi wanda aksarin ƴan majalisar suka amince da shi ya kaikaici fannin leƙen asirin ƙasar ta Rasha ne, da bangaren samar da wutar lantarki da kudade da kuma safarin makamai da ƙasar ta Rasha ke yi zuwa filin daga a Siriya. Matsayin da majalisar dokokin ta Amurka ta dauka ta hada hadda ƙara wa majalisar ƙarfin fada a ji, ko da fadar ta White House ta nemi sassauta takunkumin. A baya gwamnatin ta shugaba Trump ta duba yiwuwar maidawa Rasha wani gidanta da Amurka ta karbe a lokacin mulkin tsohon shugaba Barack Obama, a wani yunkuri da Trump ke yi na ganin an kyautata dangantaka da Rasha.
Wani rahoto da babbar hukumar tsaron nahiyar Turai ta fitar a yau Alhamis ya nuna cewa ana samun ƙarin matasa kuma mafi yawansu mata wajen kai harhare. A bara, ƴan sandan Turai sun ce an kama mutane 718 da ake zargi ƴan ta'adda ne, adadin da ya ninka wanda aka gani a shekarar 2014 sau biyu, inda kuma aka samu ƙarin har mutum 395. A cewar rahoton, daga cikin wannan adadi da aka kama, kashi ɗaya cikin kashi uku matasa ne da ba su wuce shekaru 25 ba, sannan cikin kowane mutum hudu ana samun mace guda. Rahoton ya ƙara da cewa wata babbar barazana ita ce mayakan da ke komawa Turai daga Siriya da Iraki, inda hukumomi ke tsoron kada su kwaikwayi yadda ake amfani da ɗan ƙaramin jirgi mara matuƙi wajen tada bam, kamar yadda ake gani a ƙasashen da suka baro. Saboda haka, a wani mataki na ganin dakile barazanar hukumomin nahiyar Turai sun ce akwai buƙatar a ƙarfafa rarraba bayanan sirri akan iyakokin ƙasashen yankin nan da shekaru masu zuwa.
Labarin nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Washington sun ba da takardar izinin kama wasu mutane 14, ciki har da wasu jami'an tsaron ƙasar Turkiyya, saboda zargin sun ci zarafin masu zanga-zanga a kofar ofishin jakadancin Turkiyyan a lokacin wata ziyara da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya kawo fada White House a watan da ya gabata. 13 daga cikin mutanen da ake nema biyu ‘yan ƙasar Canada ne, sannan sauran duk ‘yan ƙasar Turkiyya ne. A jiya Laraba an kama mutum biyu, inda ‘yan sandan suka faɗa a wata sanarwa cewa an kama Sinan Narin a Virginia, inda za a tuhume ta da laifin kai mummunan duka. Sannan an kama Ayub Yildirim a New Jersey, inda za a tume shi da laifin kai dukan da ya kai ga jin mummunan rauni. Wannan arangama ta sa dangantakar Amurka da Turkiyya ta yi tsamari, lamarin da ya sa hukumomin Washington suka nuna matuƙar damuwarsu. Aƙalla mutum 11 suka jikkata a arangamar da ‘yan sandan Washington suka kwatanta a matsayin mummunan hari.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ɗan majalisa Steve Scalise, wanda ɗan bindiga ya harba, yana cikin tsaka mai wuya, yayin da yake ƙoƙarin murmurewa daga harbin shi da aka yi jiya Laraba, bayan wani hari na bazata da aka kai wa ‘yan majalisar jam’iyyar Republican a lokacin suna atisayen wasan baseball a wajen Washington. Shugaba Trump, wanda ya ziyarci Scalise a asibiti da yake jinya a Washington, jim kaɗan bayan harbin ya ce yana da ƙwarin gwiwar zai samu sauƙi. dan majalisar ya kasance a cikin mawuyacin hali bayan wani aiki da aka yi masa, lamarin da ya sa likitoci suka faɗa a wata sanarwa cewa zai buƙaci wani aikin karo na biyu. A matsayinsa na kasancewar mai tsawatarwa bangaren masu rinjaye, Scalise shine mutum na uku cikin jerin mutanen da ke da ƙarfin ikon faɗa a ji a majalisar wakilan Amurka. James Hoskinson, wato ɗan bindigar da ya kai harin, mai shekaru 66, ya fito ne daga birnin Belleville na jihar Illinois, ya kuma rasa ransa bayan musayar wuta da suka yi da 'yan sanda a lokacin da ya kai harin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya tattauna da shugabannin ƙabilar Ibo, ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya baiwa al'ummar Ibo tabbacin cewa gwamnatin Najeriya za ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin kawar da tsoro da fargaba akan kowace irin barazana da za ta fito daga kowane ɓangare na Najeriya wanda zai kai ga ta da zaune tsaye ko kuma cin zarafin waɗansu al'umma ko rukunin mutane da ke zaune a waɗansu sassan ƙasar wanda ba na haihuwarsu ba. Muƙaddashin shugaban ƙasar dai yana wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin al'ummar Ibo wanda ya biyo bayan irin wannan taron da ya dattawa da wakilan 'yan arewacin Najeriya a fadar gwamnati domin yin shawara akan matakan da ya kamata a ɗauka a kawo zaman lafiya mai ɗorewa a tarayyar Najeriya ba tare da barazana daga kowane ɓangare na ƙasar ba. Gwamnan jihar Ebonyi David Umahi na ɗaya da cikin gwamnonin al'ummar Ibo da suka halarci taro da muƙaddashin shugaban ƙasar. Yana mai cewa saƙon da zai kai ma masu fafutukar samar da Biafra daga Najeriya shine,
you know, peaceful, you know, means of agitation. Even you agitate, sometimes your wife agitate in the home, you know, that the feeding money is not enough. So is the right, a fundamental right. So, but is the manner in which you go about it.
Yes, you kuwa na da hake yayi fafutuka, to amma fa ayi fafutuka bisa ga ka'ida da sulhu da hanyar zaman lafiya. Yana mai cewa ai ko a gida akan yi fafutuka tsakanin ka da uwar gida akan cewar kudin abinci baya isa. Wannan ba zai hana ayi maganar ba, amma ta hanyar da aka bi na yin wannan fafutukar zai iya kawo sauyi akan zaman lafiya ko kuma ta da zaune tsaye. Amma a zahiri yana mai bada tabbacin cewa duk matsalolin da ke gaba ba abubuwa ne da za a iya kasa warware su ba. Inji gwamna Ebonyi David Umahi a tattauna da yayi da manema labaru a fadar gwamnati bayan da aka kammala ganawa tsakanin muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osinbajo da al'ummar Ibo da suka halarci ganawar. Ga dukkan alamu za a iya cewa wannan fafutukar da ake yi a arewacin Najeriya da kuma kudu maso gabacin Najeriya, wato na al'ummar arewa da kuma al'ummar Ibo, bai irin tasirin da masu fafutukar ke fatar yayi tasiri ba, saboda ana samun rukunai ko ƙungiyoyi daban-daban daga kowane ɓangare suna fitowa da bayanai masu yin suka akan masu fafutukar na raba Najeriya. Alal misali, wata ƙungiyar makiyaya da masu cinikayya ta 'yan arewacin Najeriya amma mazauna kudu maso gabacin ƙasar sun fitar da sanarwa suna tur da Allah wadare da 'yan arewacin ƙasar da ke fafutukar koro 'yan al'ummar Ibo daga arewacin Najeriya zuwa ƙasarsu. Yayin da kuma ƙungiyoyin 'yan kasuwa da ke arewacin Najeriya ke yin tur da Allah wadare da duk abin da zai iya kawo tabbatar Biafra wanda zai kai ga raba Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin kasuwanci da arzikin da 'yan al'ummar Ibo ke da shi a arewacin ƙasar. A yanzu dai ana sa rai a ga irin tasirin da wannan taro da muƙaddashin shugaban zai yi a ranar 21 ga wannan wata da rukunan jama'ar ƙasar daban-daban domin duba hanyoyin da za a yi amfani da su da kuma hikimomi na tabbatar da an kawo ƙarshen kace nacin da ke gudana a cikin ƙasar mai iya kawo fitina da tashin hankali tsakanin al'umma. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla Umar Faruk Musa, har ila yau dai a Najeriya Nasir Adamu El-Hikaya ya jiyo mana ra'ayin wasu dattawa kan yadda za a magance munanan kalamai ga juna. Nasiru, gare ka.
Saman da muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da wasu zababbun dattawan arewa na ƙarfafa jan kunne ga wasu masu da'awar kafa ƙasar Biafra da kamfar ta baƙaƙen maganganu da zayyana Najeriya ma da gandun adana dabbobi.
Sisters,
Mukaddashin shugaban ya ce ya zama wajibi a dakatar da irin wannan ɗabi'ar, kuma zaman Najeriya dunkulalliyar ƙasa shine mafi a'ala. Hatta mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ikoremadu da ake ganin tamkar yana saurarawa masu neman biya fara ya fito ƙarara ya ce ba maluƙin da ya isa ya wargaza Najeriya. Ga matsayin gwamnatin Najeriya ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami.
Saboda haka ba mu'amala ba ce da muke dibi akan madubi irin na yanki ko na ɓangare. A'a, mu'amala ce ke ɓance da muke dibi ta huskar doka mai doka ta tanada. Shin doka ta ba ko ne ɗan Najeriya dama na zama wurin da yake so a lokacin da yake so a cikin yanayin da yake so ko bata bashi ba. Idan bai doka ta ba da wannan dama, to haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar da doka da oda, kuma abin da za ta yi kenan a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali.
Ga kuma ra'ayin wasu da ta Abuja kan wannan batun.
To, sunana Suleiman Abdullahi. A wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a ƙasar nan. Allah ya zauna da mu lafiya, kuma ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu, Allah ya samu amfana da shi, don muna da ruhin asiri ƙasar nan, amma fa muna kuma cikin matsala. Allah shi mana magani.
Ine Imam Muhammad Isa, Imam Azman, Era 11 Abuja. A yanzu a kudu, ina tabbatar maka babu wani mutumin da yake da gida na miliyan 100 ko kuma da dukiya jarinsa na miliyan 100 a can wajajensu ɗan arewa. Ban yi tsammanin akwai ba. Amma idan akwai, duk Allah ya ɗauki microphone ya shiga cikin gidan radio ya gaya mana cewa shi yana da jari na miliyan 100. Amma su, na samu labari a gurin wani, an ce suna da dukiyarsu ta kai triliyan 4 a arewa. Amma duk da haka kaga ba mu damu ba. Wulaƙancin da muke sha, haƙurin da muka saba yi da su tun dacin, kuma za mu ci gaba da yi haƙuri tare da su har Allah ya kawo ƙarshen tsakaninmu da su. Na sani insha Allahu mu ne a sama.
Irin dai mafi inganci shine kowa ya mayar da wuƙa kube da kuma tsawatawa masu gudu su nemi tserewa inuwarsu. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, Allah ya ba mu zaman lafiya. Yau a kan haka muke son jin ra'ayoyinku a kan yadda za a magance matsalar kalaman ɓatanci da ka iya tada husuma ko kuma raba kan ƙasa. Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar ta Salif Kaita.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Wa alaikumu salam, mun samu kira daga damaturwa, ke magana?
Kana tare da Baba Gana Mai Yakuwa, damaturwa da Arewa tare da Najeriya.
To, Baba Gana Mai Yakuwa, wace irin shawara zaka bayar, kake da ita?
Gaskiya alhamdulillah, mu shawarar namu duk abin da muke kira da kiraye da abokanan mu da kuma yayin mu. Saboda gaskiya ka sanar da mu fara.
Hello? To da alamar wayar Baba Gana ta yanke, bari mu koma kuma Kaduna mu ji. Waye yake magana a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazir, barka da yamma.
Wa alaikum assalam, barka ka dai. Da wa nake magana?
Sunana Yawu Suleiman Ati, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Yawu,
wannan batu ne mai muhimmanci kwarai da gaske.
To madalla,
Najeriya dai uwa ɗaya take, uba ɗaya. Kaman dai yanda aka ce kowa yana da daman ya je kowane fanni ya yi kasuwanci ko waje ya nemo abinci, to ya kamata mu maida hankali da ɗabbaka wannan abu. Amma ba za mu yarda a ce kudanci yau idan ɗan arewa ya je daidai da filin gini ba za a ba shi ba, shagon nan ba za su ba shi ya yi ba. Sa'in nan su suna da dukiya na arewa, kuma su ana kallo suna taka ainihin dokokin kasar
nan. Malam Yawu, Malam Yawu,
babiyan da za a yi munan arewa mu yarda cewa za su ci
gaba. Malam Yawu, Malam Yawu, to shi
kasan ma in za ta rabu gwanda ma a raba ta kowa ya
kawo. A'a Malam Yawu, ai abinda ake nema zaman lafiya ake so, zaman lafiya ake magana, ya za a yi a magance wannan matsalar? To masu saurare, abinda muke tattaunawa a yau shine dai kar a manta ta wace hanya za a bi a magance maganganun batanci da ka iya jawo husuma ko kuma tashin hankali, kuma raba kan ƙasa. Abinda muke son mu ji hanyar yanda za a danna ce zubar mu je Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
Wa alaikum assalam Malam Ayuba, wace hanya kake ganin za a ba
abinda zai jawo ba za a raba ƙasa ba shine kowa jijjihan da ya je a bar shi ya zauna ya yi kasuwancinsa, ya yi karatunsa, ya yi kiwonsa, ya yi nomansa. Amma idan mutum ya je wani jiha aka tsangwame shi ko kuma aka kada masa hankali, to kaga wannan ba daidai bane.
To
yana da kyau kowa in yaje kowane jiha a bar shi ya zauna ya yi kasuwancinsa, ya yi kiwonsa, ya yi kuma nomansa.
To madalla Malam Ayuba, mun gode. Yanzu bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Da wa nake magana?
Naziru, barka da aiki, barka da yamma.
Ah, me radio da recorder?
Kuna alhamdulillah, Alhaji Musa Garo, mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, ina jin ka.
To alhamdulillah, idan muka dauka kaga Malam Naziru, su mutane ba su fahimci abin da ake nufi da raba ƙasa ba. Ita raba ƙasa da kake ganin ta ba a raba ƙasa da bairo ko kuma a raba ƙasa a cikin ofis. Mu fatan da muke duk kokarin da za a san hanyar da za a biyo a zauna lafiya. Idan muka duba muka yawa ma ga Sudan ta kudu da Sudan ta arewa, menene ya faru? Kuma su wayannan da suke gegin magana biya faru din nan yara ne matasa wanda ban san ciwon kansu ba, shine kawai suke kawo irin wayannan abubuwan. Dan haka mu abin da muke fata, so muke mu ga Bahaushen Kano ya je Ilugu an ba shi gida ya zauna ya saya da kudin shi, ya je Umma Ashe ya samu shago ya kasuwanci, aka in ya muri a jihar Kano kaga har shago gare shi, har kansila ake ba shi, har sarauta suke ba shi a jihar Kano.
To madalla mun gode. To masu sauraro kar a manta, abinda muke magana a yau ba magana muke akan raba ƙasa ba, muna magana ne akan wace hanya za a bi a samar da yanda za a dinga magana cikin lumana, a hana maganganu na ɓatanci waɗanda za su jawo ko a raba ƙasa ko su tada husuma. Abinda muke magana akai kenan. Wane ne da Gombe yake magana?
Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar Ladan, PSN wanda bai san arena jiya su daga nan Gombe.
To Malam Abubakar Ladan, menene
ra'ayinka? Magana raba ƙasar nan ba
magana raba ƙasa muke ba, Malam Abubakar, ba magana raba ƙasa muke ba, muna magana ne akan ya za a magance maganganun ɓatanci da ake wa juna wanda za su iya jawo husuma. Shine abin da muke magana akai, ya za a yi a samu abin da za a daina wannan. Da fatan ka fahimci tambayar.
Eh, na fahimta. To ai baka sani ba, to ai su manyan namu da ƴan arewa su ne matsorata, su matsorata ne saboda haka.
Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Suleiman ke magana daga Moji, jihar Adamawa, Najeriya.
To Suleiman,
yawa shawara muke so na bayar shi ne,
na'am,
hanyar su na kudu su ma sai su ya kudu nan yaran su su nuna mu cewa mu ma idan mutanen mu na arewa suka je a ba su kudi su ma su yi shago kamar yadda mu ma su ba su yi yaran suke yin shago suke sayen gidaje.
To madalla Malam Suleiman, bari mu je jihar Enugu kuma. Wace magana daga jihar Enugu?
Sunana Ahmed.
Malam Ahmed, barka da warhaka. Menene ra'ayinka? Hello, kana nan Malam Ahmad? To da alamar wayarsa ta yanke. Kuma sauraro kar amanta dai za a yi kiran mu alamar tarawa 1-202-205-6555 kuma abin da muke magana akai shine ta wace hanya za a shawo kan matsalar maganganu na batanci waɗanda ka iya jawo husuma ko kuma su jawo haka ma kan ƙasa ya rabu. Abin da muke tattaunawa akai kenan kuma muke son mu ji ra'ayinku akai. Sai a bugo a gaya mana ra'ayi, a faɗa mana ra'ayi. Kar amanta number alama tarawa 1-202-205-6555. Wa alaikum salam. Wane ne mai kira daga Abuja?
Ibrahim ne daga Abuja, Ibrahim driver.
To Malam Ibrahim driver, me zaka ce?
Abin da zan ce ga mu da wannan raba kasa, mu muna son raba kasa so dan yamari suna muna wulakanci dai a kasan kudu.
Malam Ibrahim, ba maganar farba kasa ake ba, da kamar ba kwa sauraron me muke tattaunawa. Abin da tambayar anan shine wace hanya za a bi a magance maganganu na batanci da muke wa juna? Ta wani hanya za a bi a warware?
Mu masu son zaman lafiya ne mu a ƙasa.
Yawa, abin da ni ma nake son in ji kenan.
To amma mu muna yawan tafiyan kudu, suna mai da mu dabbobi, kana shiga kasan special, kana shiga ba sai ka ga yamari ya nuna maka a wuya wode yanka ka, mutum mai da mu kame bane a ƙasa. To shi yasa gaskiya abin na damu mu, in da muka raba ƙasa nan killa kowa da sayin cin zaman.
Babu wata hanya kenan da za a saisaita wannan al'amari ba.
Araba kasan kawai mu zauna lafiya.
To Malam Ibrahim, mun gode. Bari mu har yanzu dai muna Abuja. Wane ne Abuja?
Abu da Bagobiri, gwada Malam Mamma.
To Bagobiri, barka da warhaka.
To barka da.
Yawwa, mene ne ra'ayinka?
Ra'ayina, ni ma mazauna a nan bara ne kusan shekara 40.
To.
Amma abinda ake so ana son a zauna lafiya. To a ja kunnan yaransu a zamanin lafiya ya kasance kowa in yazo. Yanzu in kana can ka gaba rai ka samu shago ko ka samu za ka zo su hijja ka ba za a yi ka samu gida na kwarai dai ka zauna, ba wasu gidaje da ne ba. Amma abin da ya kamata to ya kyautu su ko a koma ta hannun mayyansu.
Na'am,
mai su jama'ar su ne da su a zamanin lafiya.
To madalla, mun gode Bagobiri. Bari mu je kiran mu na ƙarshe daga Benue. Wake magana daga Benue?
Ahmadu
to Ahmadu, me zaka ce?
Ahmadu
hello, kana ji na? Eh, kamar wayar taka tana dan tsinkewa.
Muhammadu Awal Ufaro daga ƙaramin hukumar katina a jihar Benue.
To Muhammadu, menene ra'ayinka a gurguje?
To a gurguje ra'ayina a tun farko da waɗannan yaran da suka taso.
Na'am.
Irin waɗannan neman raba kasa menene hana su manyan nasu tun farko da su musu tsara wanda ya kan cikin da yake da da aiwa an ce su ma kowa ya ko hankalin.
To madalla Malam Muhammadu, anan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za a kira a bayyana ra'ayi. Kuma gobe lokaci ne na bayyana ra'ayi, ba mu da wani cikakken tambaya. To ga tasirin watan azumin Ramadana.
Sunana Amina Ahmad, ina nan Bauchi da zama. To azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa, saboda a da cancini nakan yi bacci da daddare. Amma ganin farallan da ke cikin azumin watan wannan Ramadan din, nakan yi bacci kuma in tashi domin in nemi buƙatu na samu biya daga gurin Ubangiji. Ɓangaren lafiya kuma ashi nan dai ni ina cin abinci yanda ya kamata, ba wai in yi haɗama kamar ka ce ka buɗe baki komai kan ya so ka ci ba. Idan na ci alhamdulillah kawai, ba na ma sahur sai dai in tashi in sha ruwa, saboda lafiya na shi ne a gaba, kada in yi overfeeding kuma wani abu ma yanzu ya kasance.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karkashin shirin bayar da tukuici na Reward for Justice, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙara yawan tukuicinta har zuwa dala Amurka miliyan 25 ga duk wani mutum da ya bayar da bayanan da za su kai ga taimaka wajen gano, kamawa da yanke hukunci akan shugaban kungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi. Mutumin wanda aka fi sani da sunaye irinsu Ibrahim Awad Ibrahim, Ala al-Badri da Abu Du'a. Al-Baghdadi shugaba ne na kungiyar 'yan ta'adda ISIL reshen kasar Iraki da yankin Levant, wanda kuma ake kira Daesh. Kare ƙasar Amurka da mutananta shine babban aikin gwamnatin Amurka, yadda aka ƙara ƙaimi wajen ɗaukan matakan ƙarfin soja domin yaƙar ISIL. Haka kuma Amurka ta ƙara dabaru da kayan aikin da take amfani da su wajen neman bayanai kan shugabannin ƙungiyar ISIL da tabbatar da gana an gurfanar da su a gaban shari'a. A watan Yunin shekara 2014, ƙungiyar ISIL ta ƙwace ikon wasu ɓangarori a Siriya da Iraki, ta kuma bayyana yankin a matsayin daular musulunci, ta kuma naɗa al-Baghdadi a matsayin shugabanta. Cikin 'yan shekarun da suka gabata, ISIL ta samu bai'a daga wasu tsagerun ƙungiyoyi da wasu mutane masu tsoron ra'ayi a faɗin duniya, sannan kuma ta ƙarfafa gwiwar wasu wajen kai hare-haren ta'addanci akan Amurka. A ƙarƙashin shugabancin al-Baghdadi, ƙungiyar ISIL ta kashe dubban fararen hula a ƙasashen gabas ta tsakiya da wasu ƙasashe na daban, ciki har da kisan gillar da ta yi wa mutanen ƙasashen Jamus da Birtaniya da kuma Amurka. Haka kuma ƙungiyar ta kai hare-haren ta'addanci a sauran ƙasashen da ke wajen yankin da take kira daularta. A shekarar 2011, Amurka ta bayyana Abubakar al-Baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya ƙarƙashin wata doka da ta yi. Haka kuma ya fuskanci takunkumi daga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin da suka shafi ƙungiyar Da'ish da Al-Qa'ida. A wancan lokacin, Al-Baghdadi ne shugaban ƙungiyar Al-Qa'ida a Iraki, wadda kuma ta juye zuwa ƙungiyar ISIL. Idan kana da bayanai kan Abubakar al-Baghdadi, ka tuntuɓi ofishin shirin bayar da tukuici na Reward for Justice ta hanyar aikawa da saƙon imel ta wannan adireshi: note-h@rewardforjustice.com, ko kuma ta wayar tarho a kan wannan lambar: 1-800-877-3927, ko kuma aika da wasiƙa zuwa Reward for Justice da ke nan Washington DC. Za a rufe asirin duk bayanan da aka bayar. Tun kafuwarsa a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya sama da mutane 80 tukuicin kuɗin da ya kai dala miliyan 125, mutanen da suka ba da bayanai da suka taimaka wajen kame 'yan ta'adda da kuma hana aikata ta'addanci a faɗin duniya. Mutane za su iya bibiyar shirin Reward for Justice ta dandalin Twitter akan twitter.com/RewardForJustice. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
To, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Agogo na nan yana cewa karfe 5 saura minti 2. Yanzu ga labaran duniya a takaice. Mahmud Lalo, bismillah.
To, Nazir, a yau Alhamis, 'yan majalisar dattawan Amurka suka kaɗa ƙuri'a kan ƙaƙƙafa ƙarin takunkumi a kan ƙasar Rasha, lamarin da yanzu zai zama mai wuya ga shugaba Donald Trump ya sassauta hukumomin Moscow takunkumin da aka saka musu. 'Yan majalisa 98 ne suka amince da ƙarin takunkumin, yayin da wasu biyu suka ƙi amincewa. Wannan ƙarin takunkumi, wanda aksarin 'yan majalisar suka amince da shi, ya kai kaici fannin leƙin asirin ƙasar ta Rasha ne, da ɓangaren samar da wutar lantarki da kuɗaɗe da kuma safarar makamai da ƙasar ta Rasha ke yi zuwa filin daga a Siriya. Wani rahoto da babbar hukumar tsaron nahiyar Turai ta fitar a yau Alhamis ya nuna cewa ana samun ƙarin matasa, kuma mafi yawansu mata, a wajen kai hare-hare. A bara, 'yan sandan Turai sun ce an kama mutane 718 da ake zargi 'yan ta'adda ne. Adadin da ya ninka, wanda aka gani a shekarar 2014 sau biyu, inda kuma aka samu ƙarin mutum 395. A cewar rahoton daga cikin wannan adadi da aka kama, kashi ɗaya cikin kashi uku matasa ne da ba su wuce shekaru 25 ba.
To, da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Lazarus Grisham da ta haɗa ni da ku da kuma ba da umarni da injiniyanmu Sidrak, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.